sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar 21 ga watan Maris na shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri, sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
A ranar Alhamis, hukuma ta tabbatar da samun ƙarin mutum hudu da ke dauke da cutar coronavirus wanda ake ma lakabi COVID-19 a Najeriya. Adadin mutane da suka mutu sanadiyar cutar coronavirus a duk faɗin duniya ya zarta 11,000. Amurka da China suna nuna wa juna yatsa akan yaduwar cutar coronavirus, lamarin da ke kara tabarbara dangantakar tsakanin su da daman cin ta yi tsami sakamakon rikicin kasuwanci.
Kanin labarin kenan. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji matakin da wasu kungiyoyin kwadugo suke shirin dauka biyo bayan dakatar da daukan ma'aikata da gwamnatin Najeriya ta yi makasin tarayyar kasar. A Ghana kuwa kasar ta dauki wasu sabbin matakai domin hana yaduwar cutar coronavirus. Sannan muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakub Makeri yake gabatarwa. Sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro ku aiko mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A ranar Alhamis, hukuma ta tabbatar da samun ƙarin mutum hudu da ke dauke da cutar wanda ake ba lakabi COVID-19. Daga cikin mutane akwai wanda ya dawo daga Burtaniya, sannan akwai wanda ya koma Najeriya daga Faransa. Mutum na uku kuma ya yi cuɗanya ne da ɗaya daga cikin wanda aka samu da cutar, yayin da mutum na hudu kuma ba shi da wasu bayanai da suka nuna ya yi tafiya. Shekarun mutanen da aka tabbatar da sun kamu da cutar sun kama ne daga 23 zuwa 59, sa'annan biyu mata ne kuma biyu maza. Yanzu Najeriya na da adadin mutane 12 kenan da aka samu da cutar coronavirus. Adadin mutanen da suka mutu sanadiyar coronavirus a duk faɗin duniya ya zarta 11,000. Kana waɗanda suka kamu da cutar ya haura 260,000 a cewar jami'an kiwon lafiya. A ranar Juma'a kadai an samu sabbin mutane 10,200 da suka kamu da cutar a nahiyar Turai. A makon da ya gabata, shugaban hukumar kiwon lafiya ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya kwatanta nahiyar a matsayin sabuwar tungar cutar wacce ta samo asali daga kasar China. Akalla mutane 87,108 suka kamu da cutar, sa'annan 4,484 suka mutu a nahiyar ta Turai. Spaniya ta rawaito mutum 235 sun mutu a ranar Juma'a kadai, lamarin da ya sa ta zama kasa ta biyu da cutar ta fi yawan ta'adi a nahiyar baya ga Italiya. Yanzu a ranar Juma'a adadin mutanen da suka mutu a Italiya ya kai 4,000. Amurka da China suna nuna wa juna yatsa akan yaduwar cutar coronavirus, lamarin da ke kara tabarbara dangantakar tsakanin su wanda daman can ta yi tsami sakamakon rikicin kasuwanci. Shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da kiran cutar da kwayar cuta ta China, kuma ya ce yana faɗin haka ne domin maida martani akan farfaganda da Beijing din take yi. Akwai yiwuwar tsamin dangantakar tsakanin su ka iya yin mummunan tasiri akan yaki da cutar coronavirus. Yayin da China take kokarin kawo ƙarshe bazuwar cutar a cikin ƙasarta da kuma nasara da take samu wurin takawa cutar burki, gwamnatin Trump tana ci gaba da zargin China da rashin bada cikakken kashedi ga sauran ƙasashen duniya a lokacin da ta gano cutar a shekarar da ta gabata. A jiya Juma'a, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga ƙasar China da ta raba bayanai akan ɓarkewar cutar. Ya ce faɗin gaskiya da bada cikakken bayani a daidai wannan lokaci ba batu ne na cece-kucen siyasa ba. Duk da cewa hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO tana kashedi cewa wannan cutar ba ta wata ƙasa ba ce. Suko sakataren Pompeo da shugaban Amurka Donald Trump suna ci gaba da kiran wannan cutar ta ƙasar China.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leƙa taskar rahotannin namu. A Najeriya, gwamnatin tarayyar kasar ta ba da sanarwar sanya takunkumi kan daukan aikin yi a ma'aikatanta da hukumominta har zuwa wani lokaci, amma wannan bai yi wa wasu kungiyoyin kwadagon kasar daɗi ba. Ga rahoton da wakilin Madina Dauda ta aiko mana daga Abuja.
Wannan umarni na dakatar da daukan ma'aikata ya shafi dukkan ma'aikatun gwamnati, hadda waɗanda ke maye gurbin waɗanda suka yi ritaya matakin ya biyo bayan karyewar kudin man fetur a kasuwar duniya wanda yasa gwamnati ta rage kasafin kudin ta na bana to sai dai wani bangare na kungiyoyin kwadago ta kasa wato kungiyar ULC a ta bakin shugaban tsare-tsaren ta Comrade Nasiru Kabir ya ce ba za su yi shiru ba
matakai kan ina jin kusan guda uku muke shirin dauka na fari shine rubuto sika wa ita kanta gwamnati da ta dakata ku janye wannan wato mataki na ta dauka abu na biyu shine gargadi abu na uku shine zamu zunduma cikin wato yajin aiki da zamu tsaya da duk wani al'amura sai gwamnati ta dawo ta fuskanci abin da muke nufi ai ba alheri bane wannan abubuwan da gwamnati take yi in kana maganan cewa maganan tsaro ya tabarbare da shauransu duk magana ne da rashin aiki ai akwai wanda aka kama su a cikin irin waɗannan miyagun ayyuka suka ce duk yawanci mafi yawanci rashin aiki ne da shauransu kuma kungiyar kwadago ta duniya ta ILO ta yi ittifakin cewa Najeriya tana daga cikin kasashen da ba su ba wa to ma'aikata fifiko kuma ba su ma daukan ma'aikata kuma wannan gwamnati ta yi alƙawarin cewa za ta ba wa miliyoyin 'yan Najeriya aiki to saboda haka zamu maida hannun agogo baya mu tunatar da ita da abin da ta yi alƙawari a fali cewa ita gwamnati ne mai bada ayyuka
shi ma tsohon mukaddashin shugaban kungiyar ma'aikatan mai na kasa Comrade Isa Tijjani ya ce gara da gwamnati ta fito ta yi wa kasa bayanin gaskiyan al'amarin
to gaskiya akwai kullewar kai a wannan abun kamata gwamnati in dai za ta fito ta faɗi gaskiya ta fito ta faɗi gaskiya shugaba Buhari ya san gaba daya ba an tashi tebur din sa za a tsaya babu wani wanda za a ambata in ba shi ba saboda haka ya sani babu wani gwamnatin Buhari za a ce ba gwamnatin wani ba duk wani kauce-kauce da wani lauye-lauye da wani yan masu kare shi su fito su faɗi wancan ƙare da ki su zagi wancan mutane su yi meye duk ba zai yi magani ba a fito a tunkari abun gadan-gadan in ba haka ba za a ji kunya ko ba za a ji daɗi ba amma dai kam mun tunkari masifa sai dai Allah Ubangiji ya kiyaye
amma ga ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu ya ce dukkanin tattalin arzikin duniya ne abin ya shafa
to wanda yake kalla abin da ke faruwa a tattalin arzikin duniya to ba zai mamaki matakin da aka dauka ba saboda mataki ne da ya shafi hadda tuba tattalin arzikin Najeriya wato kasafin kuɗi na 2020 wanda misali galibin waɗannan aikace-aikace an sa su ne da niyyar za a yi su a cikin wannan kasafin kuɗi sannan kuma aka buƙaci an rage su saboda faduwar darajar shi ga danyen man fetur da ƙasar ke siyarwa da kuma tsaye da ayyuka kala-kala a cikin tattalin arzikin ƙasar in kin ga misali kamar a ƙasar China ai gaba ɗaya ma'aikatan da ke aiki ma suna zaune a gidaje ne sannan kuma ba a san ranar da wannan annoba za ta wuce ba saboda haka yana da matsalar tattalin arzikin ƙasa kuma da ci gaba da shafan ci gaban wato haɓakar tattalin arzikin ƙasa
gwamnati ta ce ta fara ɗaukar matakan sauƙi tunda ta rage farashin mai daga naira 145 zuwa naira 125 Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Madina Dauda yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya
wasu manyan jihohi guda biyu a nan Amurka da suka shahara sun dakatar da wasu ayyuka da ba su da muhimmanci a cikin jihohin an yi wannan sanarwa ce yayin da gwamnatin Trump take aiki domin rage yawan yaduwar cutar wacce ta addabi tsarin kiwon lafiyar jama'a kana ɗan majalisar ƙasar na kokarin cimma yarjejeniya wacce za ta farfado da tattalin arzikin Amurka a daidai wannan lokacin titunan jihar California mai yawan mutane da suka kai miliyan 40 suna nan fa yau haka zalika a jihar New York babu mutane a kan tituna gwamnatin jihar New York Andrew Cuomo ya ce abin da ya rage musu shine daukar matakan rage yaduwar cutar tsakanin jama'a muhimman ayyuka kaɗai suka rage za a gudanar da su daga gobe lahadi a waɗannan jihohin guda biyu amma shugaban Amurka Donald Trump ya ce bai riga ya yanke shawara akan rufe ƙasar baki ɗaya ba Amurka ta dakatar da duk wasu tafiye-tafiye marasa muhimmanci akan iyakokinta da Mexico da kuma Canada daga yau Asabar. A wannan lokaci da ayyuka suke rauni, kana kasuwancin ƙasar suna ƙara durƙushewa. ‘Yan majalisar ƙasar na ɓangarori sun aje bambance-bambance siyasa, suna tattauna dokar dala triliyan guda domin ceto tattalin arzikin Amurka. Wasu hare-haren sama da dakarun Amurka da suka kai a Somalia sun hallaka mayakan Al-Shabaab 15 da ke yaƙi da dakarun Afirka da na Somalia. Kakakin rundunar Amurka ta AFRICOM da ke Afirka Manjo Carl Wisney ya fada wa murya Amurka a ƙarshen makon nan. A cewar shi, mayakan na zama babban barazana ga dakarun ƙasa da ƙasa, waɗanda jami'an tsaron Amurka suka ce sun yi nasarar kwato garin Janel da ke yankin Lower Shabelle. Rundunar ta Afirka ma har ila yau ta faɗa a wata sanarwa da ta fitar cewa ta kai wasu hare-hare guda biyar tsakanin Litini da Talata a kusa da yankin Janel tare da haɗin gwiwar gwamnatin Somalia. Da ƙarshe ba cutar COVID-19 ko coronavirus kaɗai ta kasance barazana ga kiwon lafiyar duniya ba. Hukumar kiwon lafiya ta WHO ta ce lalacewar ruwa da ake amfani da su yana sanadiyyar mutuwar mutane rabin miliyan a kowace shekara sakamakon cutar zawayi. Mutane da dama ne suke mutuwa sakamakon cutar masu alaƙa da rashin tsafta da rashin gyara da kuma ruwa mai dauɗa. Wata kungiyar taimako ta California tana aikin magance irin wannan matsala a wasu kasashen Afirka kamar su Malawi. Hukumar WHO ta ce ruwa mara kyau da rashin tsafta da kuma rashin gyara suna haddasa mace-mace da ya kai kashi 4 cikin 100 na mutuwar da ake yi a fadin duniya da kuma haddasa kashi 6 cikin 100 na cututtuka irin na zawayi da amai da gudawa da zazzabin typhoid da sauransu. Kungiyoyin taimako da dama ne suke ayyuka domin taimakawa irin waɗannan ƙasashe su fito daga wannan ƙangi, kuma suna yin haka ne ba tare da suna karɓan kuɗi ba.
To madalla, a gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu. A jiya ne mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Mahmud Bawumia ya jagoranci wani taro a fadar gwamnatin kasar ta Jubilee House da aka yi tare da shugabannin majalisun addinin Islama domin yin addu'o'in Allah ya kawo ƙarshen cutar annobar coronavirus daga Accra. Ga rahoton da wakilin Ridwan Abbas ya aiko mana.
Mataimakin shugaban kasan ya ce barazanar cutar fa hakika ce, dalili kenan da aka dakatar da tarurrukan addini wanda matake ne mai tsauri don kiyaye tsiyan Ghana. Ya bukaci imamai a fadin kasar su tsiri yin hudubobinsu na juma'a ta yanar gizo a mako-mako, sa'annan kuma ya bukaci al'umma musulmi su yi amfani da matakan kariyar da aka gindaya musu.
During this temporary period of not being able to converge at mosque for the prayers and also listen to the weekly Friday khutbah.
A wannan mawuyacin lokaci da ba a iya taruwa a masallatayya don sauraron hudubobi daga limamai da kuma yin sallah, zan ba da shawarar limamanmu su tsere gabatar da hudubobinsu ta yanar gizo, kuma na yi imani za a yin haka. Na yi farin ciki masallacin 'yan sandar Ghana ya ba da sanarwar zai gabatar da hudubar juma'a kai tsaye ta Facebook ga al'umma musulmi a wannan lokaci da aka dakatar da taruwar jama'a fi sallah. Gwamnatin Ghana a cikin matakan da ta ɗauka kokarin dakile yaduwar cutar ta coronavirus ta dakatar da tarurrukan addini a cikin hadda sallan juma'a. Ko yaya al'umma musulmi suka ji da wannan rana da haka ya taɓa faruwa mana a nan ƙasar?
Ni ne ba a wuce hajji ba a nan Fadama. Wallahi dai a shekara wajen sama da 100 kenan, ni ba mu taɓa gani ba sai wannan. To Allah ya kiyaye, Allah ya kare mu. Wannan abin da ya zo ne a duniya duka, sai dai mu hakuri mu gode wa Allah. Allah kare kiyaye mu, tunda shugabanmu ya ce mu bi umurni. Alhamdulillah mun bi umurni, mu kuma mu turo kun Allah.
Sunana Alhaji Bilal, gaskiya dai wannan abin bai daɗi ba, amma tun da lalura ne ba mu da makawa. Cikin lalura, tun da lalura ne Allah da kanshi shi ya gura mana hanyoyin da mu bi in wani abubuwa ya fa. Tun da yake haka ne, to mu dai mun gode wa Allah. Mun samu mun sallah kan azafar, amma kuma Allah kiyaye wannan cuta. Allah kore mana shi da wuri.
Sunana Abdul Aziz. Ko da ke ranmu ya bata, mun so mu kaɗan ma da muka zo mu yi sallan jimma, sai mu kai zallanmu kuma muka zauna kuma muka yi shahara. Tun da an hana sallan jimma, ba mu sallan jimma mu yi azafar. So shi azafar muka yi ba mu samu mu yi sallan jimma, amma ran da ɓace yake, tun da ranar jimma ne kuma jimma a tsere mu.
Abin da ya zo duka shi kadara ne na Allah, tun da ya zo haka nan kuma kiyayewa da ya fi komi. Tun da Allah ya kiyaye kuma mu kiyaye kanmu. Shugaban kasa ya ce wai mu janye sallan juma'a, national chief imam kuma shi ma ya yaka isa, saboda wannan sai mu dawo ankuri juma'a kai dai wa gaba. yasa wannan ciwo da zuwa Allah dai ya kiyaye mu al'umma annabi duka Allah ya kiyaye su
Ridwanullahi Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Ridwan Abbas yayin da kasashen duniya suke ci gaba da daukan matakan dakile yaduwar cutar annobar coronavirus a kasashen su kasar Saudiya ma ta dukufa wajen ganin ta dakile yaduwar cutar inda a yau kasar ta dauki matakin dakatar da zirga-zirgar jiragen sama da kasa da kuma motocin bus dangane da haka na tuntubi wata mazauniyar birnin Makka Zainab Sagagi inda ta yi min karin bayani irin halin da suke ciki yanzu haka
yanzu dai halin da ake ciki ga muna zaune a gida muna zaune a Makka duka wani manyan gurare tun daga Sharm Mansur Sittin Mizaha Khalidiya du wani gurare wanda yake dai akwai hada-hadar jama'a gabaki dai wani babban kantuna da kanana wanda yake in dai ba na abinci bane kowanne arfe yake pharmacy dai an bar shi akwai pharmacy shine wannan ba a rufe shi ba saboda ko akwai marasa lafiya tunda ana fama ma da wata mura haka tana dan damun mutane sai kuma gurin saida abinci shi ma gurin saida abincin ba irin babba ba wanda yake karami ne fiya za a yi a tafi amma wani gurin sai da handset kayan sawa da abubuwa dai gashi nan duka ko ina arfa yake na fita na dan zazzaga haka a kafata na dawo masu mota ma ba kowa ke daukan mutum ba gaskiya masu motan ma in ka gansu a waje ba sa daukan mutane gware ma in an ganka da nan ka sa mask kana da safar hannu gloves to sai ka gani ana zaka iya samun mota sannan kuma wajejen duk wasu hotel ma tun da wuri su an rufe su ma gabaki daya makarantu yara kowa yana gida babu wani shiga da fita dan saboda sun ce sati biyu na aga abin da Allah zai yi sannan kuma masallatai ma jiya din nan sallar juma'a ba a yi ta a harami ba da haramin madina to duka ma masallatan da ke unguwa babba da karami an ce kowa ya sallar shi a gida
to izuwa yanzu ko hukumomi sun fitar da adadin waɗanda suka kamu da cutar ko kuma suka mutu
to gwamnatin ƙasa a labaranta abinda ta ce mutanen da suka kamu da virus corona sun kai kamar mutum 300 da wani abu to har yanzu ba su ce ga wanda ya mutu ba gaskiya kuma rabin wanda suke fama da ciwon baki ne ba wai ɗan ƙasar bane ba
to kowanne sanarwa hukumomin ƙasar suka bayar dangane da masu zuwa aikin umara
gwamnatin ƙasa dai game da buɗe umara har yanzu ba a ce komai ba saboda sun ce dai a dakata sati biyun nan a ga yanda za a yi kokari a dakile wannan ciwon saboda nan gaba an bude baki da a samu kariya su shigo lafiya su tafi lafiya da kuma injina za a kakkawo wanda za su tabbatar da lafiyar su ma kansu masu shigowa zancen umara da yanzu nan da sati biyu insha Allah za a ji abin da ake ciki za a bude shi ko ba za a bude ba tunda an ba da sanarwa ma duk wani hotel da aka aje baki ya kamata za a caccanza musu kayan ciki
Zainab Sagagi kenan mazauniyar birnin Makka da ke kasar Saudiya har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya baba yako makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidan wannan lokacin ai yau shirin a dawo lafiya na ci gaba da tattaunawa da Alhaji Bello Babura tsohon shugaban hukumar kula da lafiyar mota da direba wato VIO a jihar Kano wanda ya mana bayanai masu gamsarwa akan gudunmuwa da kowa zai iya bayarwa wurin rage yawan hatsarin ababen hawa a Najeriya kamar yadda muka alƙawarinta muku a yau zamu tashi ne daga wannan tambaya wanda dai wa bakon namu Alhaji Bello Babura
to sai ne kuma akwai wata fahimtar juna tsakanin su direbobin da ma'aikata dake kan hanya mun baka abin da kake so mu ma ka bar mu yi don rashin da'a da zamu yi don saboda biyan bukatunmu yasa passenger ma idan yana son yayi kara bai bai da wani hanyar da zai kai kara don saboda fahimta na tsakanin direbobi da ma'aikata. Shi yasa idan fasinja ya samu kansa a cikin irin wannan yanayi, kana ganin menene mafita?
Ai kamar ne ga maka ne, idan kai ma'aikata na fasinja ka shigo mata haka ne ku tafi amma da kai ta tashi hankali kun zo kun wuce mu zanyi tsaye bai ce ko ka ko ka ga masa ya kin wani abu me kamata kai ai da sauka ko kuma ku ga baki ɗaya ku taru ku shiga ku yi daba amma za a tawo haka ga yana gudu kana kallon sa kuna kallon sa yana gudu ba mai magana ko kuma wani wani ya rike ta kare gudu yana tawo yana da wani abu zai sai da wani abubuwa ne wanda suke bukatar a haɗa kai da kuma a haɗa hannuwa na a ce maka a ga an tabbatar akwai da harkar ta baki ɗaya shi direba yana kokarin kula da doka ta ɗaukar mutane da kuma doka ta tafiya a hankali a kan titi da sauransu amma matuƙar haka ba za su samu ba a daman ai duk abin da ake zargi kenan akwai waɗannan abubuwan tsakaninsu amma ai ba za a tabbatar sai idan an matsa da doka ta ƙiyewa sannan za a dinga cewa to wannan abin haka ne amma duk wannan abin da ake faɗa in dai mutane za su tsaya su hukunci wallahi to dai ba zai shiga ba ba zai yi ba idan aka ce yau an taho kun taho da mutane ya muku ya muku wasa da mota kuka zo gurin da jami'an tsaro kuka ɗauka masa bayani ga abin da ke faruwa shi ma zai ji kunya da ce zai goyi bayan sa to amma ruwan nan ba shi ba mutane ba shi wannan ba su za su ma asibi cewa shi dai ban yi abin da ke so to ba abubuwa ne wanda dole sai an dage da gaske su jami'an tsaro an ba su goyon baya an ba su kayan aiki da kuma su yi aikin kuma su tabbatar cewa abubuwan da aka samu aka shi ne abubuwa za su gyara.
Kana ganin ba su da kayan aiki ne a daidai wannan lokacin?
Sau sadi za ka gani to a yanzu lokacin za ka ga motar direban motar da yawon ko motar yaro sabuce ba ta da can da ta kai ta abin ta direba da ce motar ma zai biye shi biyu shi aikin. Da wasu kan akwai motoci ko ina akwai biya wasu da motoci na bin hanya da an kai tafi ma su wuce a wurin su tsare ka kai ne shi da duk hanyar da ka sani a Kano tana da mota ta janwai ina wacce ake ɗauki mota a kan titi ta na ce sai an bi ko wani an je border Kano da kantin border da motar Kano da jiha sai an tabbatar babu wata mota ta kare titi amma yanzu duk babu wani.
To irin haka su ainihin mahukunta ko mu ce gwamnati ba ta ɗauki harkan sufuri ko harkan zirga-zirga ababen hawa da kuma irin yawan mace-mace da yawan hatsira da ake samu yana raunata wasu har ƙarshen rayuwarsu ba su ɗauki wannan abu da muhimmanci ba ne yasa har ma'aikata da ya kamata su kula da an kiyaye yawan hatsiran yake sa ba su kayan aiki.
Na ɗauki abin da muhimmanci da gaske. Ya kamata a ce ana abin da ana cikin san institution. Isu da ka ga abu da aikin take a cikin da sosai za ta yi abin da ya kamata. Amma sautari za ka ga abubuwan gashi nan. Kuma a ce idan mu yawa ne ba jin mai shi fa kake faruwa amma dai akwai sakaci.
To amma ai kamar Najeriya ba a cewa in dambu ya yawa ba ta jin mai saboda Allah ya kawo dambun da yawa kuma ya bada man da yawa yanda zai isa.
Eh to amma abin da za ka fahimta ai ka duba ga yawan mutane da yawan abun hawa yanzu a Najeriya ai ba karam bane ba. Ta kalli wani maka ɗai yawan da ake samun da ake samu a kan harkar acquisition na mota da individual kuma na kaɗayan kasuwa da ya ba kaɗan bane. Ai abubuwan da yawa tun da gwada ba a yi shi kaɗai ne a gabanta ba akwai abubuwa da yawa.
A yau ma bari mu jaburci a nan har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ƙarasa hirar. A madadin shi bakon namu Alhaji Bello Babura tsohon shugaban hukumar VIO a jihar Kano da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili wanda ya haɗa sautin shirin baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Thank you.
Madalla Ageda Baba Yakubu muke yi da shirin adawo lafiya. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta hanyar email. Kuma na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau inda yake to ƴan uwa na al'ummar duniya yayin da muka duka wajen neman saukin cutar coronavirus da ta sako duniya gaba da fatan ba za mu manta da neman sauki ta wurin Allah ba domin shine mahalicin cuta da maganinta saboda haka mu duka wajen neman sauki a wurin sa ya ubangiji Allah ka kawo mana karshen wannan cuta baki daya amin. Sai sako na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Kindo Ungokar Umma da ke Abauchi tarayyar Najeriya. Yace hakika muna maraba da rage farashin man fetur da shugaba Buhari yayi. A ƙarshe nake addu'ar Allah ya sa mu amfana da shi amin summa amin. Sai sakon Aminu Fiyal Baban Yusra Maraɗi Nijeriya yace idan har za a hana ibada a masallatai saboda gudun yaduwar cutar coronavirus ya kamata a rufe duk wata ma'aikata ta gwamnati da kasuwanni saboda ya za a ce an hana ibada amma ba za a hana harkokin samun duniya ba haba jama'a ku duba ku gani. Sai sakon Aliko Kafinta Barikin Ladi jihar Plateau yace salam biyoyi Hausa mu a jihar mu ta Plateau musamman karma hukumar mu ta Barikin Ladi yan sadda sun addabi mutane akan hanya da karban na goro ko da kai lamba a mashin Allah ya shirye su su daina amin. Sai sako daga Safiyanu Kumal Zangon Daura yace assalamu alaikum biyoyi Hausa shugabannin kasashen Afirka waɗanda cutar coronavirus ta bulla a kasashen su ya kamata ku koyi da kasar China wajen kawar da cutar akan lokaci tun kafin wankin hula ya kai madare. Sai sako na ƙarshe ya fito ne daga Usman Shiti Mahuta yace matakin hana taron addini sakamakon cutar coronavirus yayi daidai kuma rigakafi ya fi magani. Madalla yanzu kuma ga babu ya dawo da takaitaccen labaran duniya.
Farajin alabin su hukuma ta tabbatar da samun karin mutum hudu da ke dauke da cutar wanda ake ba lakabi COVID-19. Daga cikin mutane akwai wanda ya dawo daga Burtaniya, sannan akwai wanda ya koma Najeriya daga Faransa. Mutum na uku kuma ya yi cuɗanya ne da ɗaya daga cikin wanda aka samu da cutar, yayin da mutum na hudu kuma ba shi da wasu bayanai da suka nuna ya yi tafiya. Adadin mutanen da suka mutu sanadiyyar coronavirus a duk faɗin duniya ya zarta 11,000, kana waɗanda suka kamu da cutar ya haura 260,000 a cewar jami'an kiwon lafiya. A ranar Juma'a kadai an samu sabbin mutane 10,200 da suka kamu da cutar a nahiyar Turai. A makon da ya gabata shugaban hukumar kiwon lafiya ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya kwatanta nahiyar a matsayin sabuwar tungar cutar wacce ta samo asali daga kasar China. Amurka da China suna nuna wa juna yatsa akan yaduwar cutar coronavirus, lamarin da ke kara tabarbara dangantakar tsakaninsu wanda daman can ta yi tsami sakamakon rikicin kasuwanci. Shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da kiran cutar da kwayar cuta ta China, kuma ya ce yana faɗin haka ne domin maida martani akan farfaganda da Beijing ɗin take yi. Akwai yiwuwar tsamin dangantakar tsakaninsu ka iya yin mummunan tasiri akan yaki da cutar coronavirus. Wasu manyan jihohi guda biyu a nan Amurka da suka shahara sun dakatar da wasu ayyuka da ba su da muhimmanci a cikin jihohin. An yi wannan sanarwa ce yayin da gwamnatin Trump take aiki domin rage yawan yaduwar cutar wacce ta addabi tsarin kiwon lafiyar jama'a. Kana 'yan majalisar kasar na kokarin cimma yarjejeniya wacce za ta farfado da tattalin arzikin Amurka.
Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya ne kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda ku ji muryoyinsu musamman ma Baba Yakubu Makeri da yake ni gabatar da shirin da kuma Hailu da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baba yake cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirin mu na dare.
écouter VOA Afrique.